Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Pastoro, assalamu alaikum da fatan ana shirin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Talata 13 ga watan Yuni shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masana kimiyyar siyasa ke cewa kan kalubalen da ke gaban sabon majalisar dokokin Najeriya da za a rantsar a yau Talata.
Masararo barka da hantsi ga labaran duniya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa Miami a jiya Litinin gabanin a gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin da ake mishi na rike wasu takardun sirri da suka shafi tsaron ƙasa bayan da ya bar fadar White House a shekara ta 2021. Shari'ar da ake sa ran za a fara sauraro da ƙarfe 3 na ranar yau Talata. Za a samar da tsaro a babban kotun tarayya dake birnin Miami. Hukumomin tarayya sun inganta tsaro a harabar kotun kana jami'an Miami sun ce a shirye suke su hana kurwata wata tarzoma da za ta iya tasowa daga magoya bayan Trump da sauran jama'ar gari da za su iya yin zanga-zanga. Wannan shari'ar ta Trump yana zuwa kwanaki 5 bayan da wani babban mai shari'a ya same shi da laifuka 37, cikin su 31 masu alaka da rike da wasu takardun sirrin tsaron kasa da gangan matakin da ya saba dokar yi wa kasa zagon kasa. Bayan Trump ana zargin wani hadimin Trump Walsh Nota da alaka da laifin dakile yunkurin gwamnati na karbo takardun. Trump ya kasance shugaban Amurka na farko da zai fuskanci shari'a kuma wannan shine karo na biyu cikin watanni biyu da ake zargin shi da aikata laifi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Litinin ya ce China ta gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a cibiyar ta dake Cuba shekara ta 2019. Blinken ya sanar da manema labarai cewa lokacin da gwamnatin shugaba Biden ya karbi ragamar mulkin kasa watan Janairun shekara ta 2021, an sanar da shi game da wasu yunkurin da Beijing take yi a fadin duniya na faɗaɗa ayyukanta na tattara bayanan sirri a kasashen ƙetare. Yace gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump yana sanar da batun kana gwamnatin Biden ya ayyana cewa Washington bata dauki matakan da suka dace ba a game da batun. Tun wancan lokacin Blinken yace Amurka ta fara daukan wasu sabbin dabaru da suke tasiri. Ba zan iya yin bayani dalla-dalla ba a game da matakan da muka dauka, amma ginshikin matakan ya hada da diplomasiya, Blinken yace. China ta musa zargin da ake mata cewa ta gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a Cuba, wani tsibiri da yake da nisan kilomita 160 daga kudancin jihar Amurka a Florida. Tun farko dai wata jami'ar Amurka ta ce akwai cikakkun bayanai a game da ayyukan tattara bayanan sirrin na China a lokacin da Biden ya karbi ragamar mulki. Eritrea ta sake shiga cikin kungiyar kasashen gabashin Afirka na Intergovernmental Authority on Development (IGAD) kimanin shekaru 16 bayan da kasar ta ba ta bin tsarin mulkin demokradiyya ta fice daga kungiyar. Ministan sanarwa Yemane Maskel a jiya Litinin ya ce Eritrea ta koma zama mamban IGAD kana ta halarci zaman da kungiyar mai mambobi 7 ta yi a Djibouti a ranar Litinin. Maskel ya wallafa a kafar Twitter ya ce a shirye kasar take ta tabbatar da zaman lafiya, kwanciyar hankali da haɗin kan yankin. Kasar mai mulkin kama karya ta janye daga kungiyar IGAD a shekara ta 2007 bayan wasu sabani da aka samu, ciki har da yanke shawarar da kungiyar ta yi kan Kenya ta jagoranci tattaunawar sulhu kan iyaka a tsakanin Ethiopia da Eritrea. Eritrea ta balle daga Ethiopia a shekara ta 1993 kana ta shiga yaki akan iyaka na tsawon shekaru 2 da makwabciyar ta lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka har sai bayan da aka kammala tattaunawar sulhun da aka cimma yarjejeniya a shekara ta 2018. Labaran na zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Tunan gaba kadan Aisha za ta sake dawowa da karshen labaran duniyar makafin nan. A Najeriya yau ne za a rantsar da sabuwar majalisar dokokin kasar ta goma yayin da ake ci gaba da samun sabani tsakanin ayin jam'iyyar APC mai mulki wacce ta nuna rakibalata kan shugabannin da za a zaba. To shin waɗanne kalubale ke gaban majalisar? Tambaye kenan da na yi wa Professor Gali Ibrahim Sharif, shugaban sashin nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Najeriya.
Ko kamar wa'ancan da suka wuce musamman ma a majalisa na takwas za ka fahimci cewa an fi samun kalubale saboda menene an samu kamar rashin haɗin kai tsakanin majalisa da ɓangaren zartarwa har ta kai ga wuri saboda sun guji wasu ainihin ƙudurori da shugaba Muhammadu Buhari ya dinga ainihin ɗaurawa a kan Faransa ko kuma Turai. Waɗannan 'yan majalisun suka tafi gida za ka gana jifansu. Aka zo a tattara a nan aka samu ainihin tsantsantawa, aka samu ainihin haɗin kai tsakanin majalisa da ainihin ɓangaren zartarwa. Yana da kyau dama a lakun da halin a ce an samu an yi aiki tare tun da ƙasa ɗaya ake wa aiki. To amma ya zama cewa sashi ɗaya yana kasa London ga ɗaya sashi shi ne bai dace ba bai kamata ba. Kalubale na biyu kuma suna iyawa a ce duk da cewa an janye sannan man fetur ana iya zo a ce kuma za a riga zuwa ana ta wani rance-rance na kuɗi bayan tarin danar basussuka ko kuma bashi da yawa kasan nan ainihin takunkumi. Ya kamata a ce su tsayanta matuƙa daya yadda su ga cewa gwamnati ta ainihin koma rance na basussuka ga kasashe da ainihin bankin duniya. Ya kamata abinda muke yanci a ƙasa a yi amfani da shi wajen ganin cewa an kawo da Najeriya abinda ya take bukata musamman ma buɗe ta banki na samar da ci gaba. Wannan abubuwa guda biyu su ne kalubale da wannan majalisa ka iya fuskanta wanda kuma ya kamata ta ainihin hau kammara saboda ganin cewa ba kawo ainihin koma baya ba a wayannan ɓangarori. Kada a raina musu aikinsu na ɗaya, sannan kuma na biyu kada su yarda da ciyeciyar bashi kamar yadda wancan gwamnati ta yi aka dinga jabgawa ƙasa bashi yanzu ba mu san lokacin da za a biya ba.
To Farfesa, ita wannan majalisa da ake shirin rantsarwa idan an kammala rantsar da mambobin nata kamar wane batu ko kuma me ya kamata su mai da hankali a kai wajen gudanar da ayyukansu?
Abin da ya kamata su yan majalisa su yi bayan rantsarwa shi ne su jajirce duk abubuwan da yake yana kan turba na ainihin samar da ci gaba ga 'yan Najeriya. Ko da ɓangaren zartarwa za su kawo kalubale su wannan hanya ya kamata su jajirce sosai-sosai su ga cewa ba su bi sannan ainihin ɓangaren zartarwa ba su bi ɓangaren abin da 'yan Najeriya suke so su bada.
Profesa Gali Ibrahim Sharif kenan, shugaban sashin nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yayu Amurka ta gaza kare kanta daga hare-haren cana akan muhimman ababen more rayuwarta har idan tankiyar nuna ƙarfin iko tsakanin Washington da Beijing ya rikide ya koma rikici, a cewar wata babbar jami'ar cibiyar yanar gizon Amurka. Jami'an Amurka sun ƙara himma wajen inganta tsaron yanar gizo musamman a fannin samar da wutar lantarki da ruwa a ƙasar, wanda mafi akasarin su kamfanoni masu zaman kansu ne suke gudanar da su tun bayan mamayar Rasha a Ukraine a bara. Duk sai dai kuma shugaban Cyber Security and Infrastructure Security Agency CISA a jiya Litinin ta yi gargaɗin cewa ya kamata a yi taka tsantsan koda canan za ta yanke shawarar ta kai hari. Idan rikici ya ɓarke, hakika cana za ta kaddamar da hare-hare akan muhimman abubuwan more rayuwarmu ta yanar gizo, wanda ya hada da bututun mai da hanyar layin dogo, domin jinkirta aiki sojoji Kana ta sanyawa al'umma tsoro a zakatansu. Director Sisa Jean Esteli ta sanar da jama'a a cibiyar Aspen dake Washington. Bisa la'akari da yanayin barazanar da jami'an gwamnatin China suke yi, sannan da girman sojinta da kuma irin kudin da suke zubawa a fannin, zai matukar wuya a ce mun iya kare kanmu, tace. Daga ƙarshe za a haskaka dogayen gine-gine, gadoji da sauran abubuwan alamun ƙasa a babban birnin Korea ta Kudu da fitilu masu ruwan hoda, yayin da ƙasar take shirin fara bikin shekaru 10 da kafa K-pop BTS. Wannan kalar ne zai zama shimfidar dukkanin wani abin da za a yi a kafar sadarwa na zamani domin murnar kafa kungiyar mawaka mai mambobi 7 a shekara ta 2013, wanda a halin yanzu sun dakatar da yin waka yayin da mawakan kungiyar suka fara bautan kasa na wajibi a fagen horon sojin kasa daga ranar Litini.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 dare ne da minti 11 8 na safe kenan, da minti 11 a Najeriya, Niger, kamar da Chadi a Ghana kuma 7 na safe da minti 11. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashinmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodiyaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin samun labarai da dumu-dumunsu. Bari mu shakata da wannan waka.
Dan ka masho bayan rigima kuma dan ka masho bayan, oh, ha ila ha isan lawo, dan ka masho a rage rigima ba ka da zai mato daga ga fasinja ma nan kawo kayanka ba na kudin ka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato, dan ka masho bana jan rigima ba abin da idame shi. Katan kankan baka masho daban, yan da'i ka masho daban, shawahala ka masho, muna aikin ka masho, mun cinye kudin ka masho, mun cinye kudin ka masho, ka karba kudin jama'a ka shashuru gawo ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa. Fasin joji sun dame shi direban motar yaro din, kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban su, kai dan ka masho mugun bawa. Ba abin da idame ka. Ina baka kudin jazwai shi mai mato, kudin jingir ku dai bashi. Idan an je jingir sauka ma sauka, oh, dan ka mace din ya danne. Ba abin da idame shi. In zaka tafiyar kuma mil 10 kudin mil 5 ai zai baka. Ba abin da idame shi, oh, dan ka masho mugun ba, dan ka masho bawan Allah shi babu abin da idame shi. Kai dan ka masho a rage rigima, kun ɗebe ribin mato, oh, kun bar mai mato jakwane-jakwane a cikin maiko, sai ƙarfin tukin mota kawai ne sana kai wannan, dan ka masho da bida kamji, ba abin da idame shi. Kai dan ka masho bayan Allah, ba abin da idame ku. Kun yi shiru a tasha, ba abin da idame ku. Da an gano mota, waccan mota ta ce, ba ka da ƙoƙusa, ba ka da ko taya, ba ɗau, dan ka masho rage rigima don darajar ikon Allah, ba abin da ya dame ku.
Tuma da layanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma
ka ja haka cikin kada zalunci mai za ka fada cikin ƴanci mai wannan hali yau shine komai ya fada mana ƙarya ne don sallo garzambo ne mai yin wannan lalane ne
masu ware assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
da ki za ka shaje ka hito waje ka kwanta tun da kai dai mu ni ko Allah baka dokwa kenan ka sa motar nan can cikin daki ta liƙe domin abin nan shine aka ka nemi mai iyalin ka abin da kace
sai da kula tun da lokaci ne Allah ya kawo kowa ya san yanzu wanga lokaci haram tana gudu ne ana datta
wa sai ka je mutaciya ta nan bayan daji an zo an taya motar shi ko ake an buge mutum da bakin daji
tun lokacin da ka shiga daki to ka tabbata mutum ka cikin can kuriya ko da waje kake
a wannan makon ma shirin na jamhuriyar Niger to dai wannan karan yaya da zango ne a birnin Kwanni domin jin yadda bata gari ke balazana ga haƙi da kuma ƴancin mamallaka babura musamman ɗan kabu-kabu a birnin a datace mu
fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai tadota da waɗanda suke da jawota haka nan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan suke nukura
madalla masu are a wasu yankuna na jamhuriyar Niger musamman waɗanda ke iyaka da tarayyar Najeriya irin su birnin Kwanni barayi kan yi amfani da lokutan saukar ruwan sama a yayin damina ko kuma sanyin hunturu domin sace babura su arce da su hakan dai wani yanayi ne da ke tauye ƴanci da walwala da kuma haƙƙin mamallaka ababen hawa musamman ƴan kabu-kabun kuma ya jefa rayuwarsu da ta iyali cikin halin kaka na kai yayin da shugabannin masu sana'ar kabu-kabun ke jan hankalin mambobinsu kansu tashi tsaye wajen kula da dukiyarsu hukumar kula da birnin na Kwanni ta ce tana ɗaukar matakan da suka dace haɗin gwiwa da jami'an tsaro na birnin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin na Kwanni Haruna Mamman Bako ya hada mana rahoto akan wannan batu
a daidai lokacin da dama nake kankama a dukkan fadin jamhuriyar Niger a halin yanzu masu kankanan ababen hawa ne suka soma azu hannayensu a gaba kasancewa wannan lokaci ne barayin mashin-mashin ke amfani da saukar ruwan sama da ma kwana a cikin ɗakuna a lokacin saukar ruwan saman domin sarewa da baburan bayan Allah waɗansu ƴan kabu-kabu da ke kasancewa rukunin al'umma da abin ya fi shakkuwa sun bayyana mini halin da suke samun kawunan su a ciki a irin wannan lokacin
Yusuf Mamman mai kabu-kabu bakin likita hospital yanzu ɗan kabu-kabu wani lokaci ya taho wanda suke akwai tsoro a kan shi yanzu ga sace-sace ya yi yawa da kashe-kashe bisa da wannan yanayi da muka ciki ko gida ko daji kenan duk lokacin da ka shiga daki to ka tabbata mutum ka cikin can kuriya ko da waje kake kuma ka san irin kwanan da kake ciki bisa wannan lokaci har lokacin da zuwa sa ta waye kuma bayan haka mu masu kabu-kabu da wanda duban da kabu-kabu in ya tafi daji kusan marece sai ko da kusan ƙarin shidda na in dai wuri mai dan nisa mai samun ta minti 30 kacin ka dawo to kai mu ta yace ma kabu-kabu to ka san wani naka soka kuma ka san inda za ka tafiya dan shi mugu ba wai gane shi ta kai
sunana Murtala Umar mutanenmu abokan aikin mu a kiyaye saboda lokaci Allah ya kashi abubuwan da da sai da kiyayewa a mai da hankali a kiyaye a zan sanin irin waɗanda ake doka a zan sanin irin lokacin da ya kamata a yi ta aiki ubangiji dai Allah ya tsare sai da kula tun da lokaci ne Allah ya kawo kowa ya san yanzu wanga lokaci haram tana gudu ne ana datta tana koyona ana kwalkwalo ana kokara kwalkwalo kina a mai da hankali duka a kula shine duka mafita ubangiji Allah ya kare
a nasa bangaren shugaban kungiyar ƴan kabu-kabu ta birnin Kwanni ya tabbatar da cewa wa shirin dan kasa da hukuma akwai wannan matsala irin wannan lokaci da ma lokacin da ba nadamana ba kawai inda ya ja hankulan ƴan kabu-kabun da yake su ne ke shan da kyar a mafi yawancin lokaci ko a gida ko a hanya a lokacin damana daga hannayen barayin
babur ram
ya uka prison kabu kabu garin ban to yanzu abinda ake kira na ga mutanen mu shi abu da yau dai bai ma sai an hada wa ba ka san yadda ake ciki to sai ka kiyaye domin akwai lokacin da ka wata dauki goyo akwai lokacin da ka wata ci ka bar shi ba ma sai lokacin da mana ba tunda in kana diwa kaga yanzu ba sai ka je mutaci ya tana bayan daji an zo an tare motar shi ko ko a ce an buge mutum nan bakin daji motar nan yanzan ga ka gashi in daki za ka shaje ka hedo waje ka kwanta tunda kai dai mani ba Allah baka dokwa kenan ka sa motar nan can cikin daki ka liƙe domin abin nan shine kaka neman mu iyalinka abin da ka ci shine kaka haɗa tashi duka abin da shahi abubuwan ka a lokacin da mana ai amma dai ko ne lokaci mutum har yayin ya samu sa'a ka shine ai shi cika kenan ba sai lokacin da mana ba mu ko shi muna kira ubangiji Allah da kiyaye
duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da wadan son ta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mun kudai kan aikin talaka kan kai wannan ba mai kinka
shi wani irin taimako ne hukumomi za su iya kawo wa jama'a masu ababen hawa kankana da niyagun iya ke swadadawa suna sace musu baburan su a irin wannan lokacin na damana ita ce tambayar da shirin dan kasa da hukuma yayin wa mataimaki na farko na magajin garin birnin Kwanni
Abdulnasir Abdullahi mataimaki na farko na magajin gari daira ta birnin Kwanni wannan daira ta hukumomi na daira akwai tallafi musamman wanda suke taimaka ma jami'an tsaro wajen abin da ya shahi rangadi cikin gari da ƙauyuka abin da ake cema patrol wannan lallai komin tana ba da tata gudunmawa abin da ya shahi wannan aiki na patrol na zagaye musamman da dare a cikin gari da haka kenan in ka duba ka hukumomi na wannan daira suna iya kokarin shiga cewa kowa ya kwanta lafiya ya tashi lafiya kuma muna fatan wannan sace-sacen na yau gudamana ya zo ƙarshe duk da cewa mun san jami'an tsaro namu gurguru suna iyakar ƙoƙarinsu suna yin duk abin da ya kamata su ga cewa sun samu sun daƙile wannan sace-sace da wannan hare-hare nan da can da ake ɗan samu a cikin wannan gari namu da kuma zagayen wannan gari namu na birnin Kwanni ce maka su jami'an tsaro da mu hukumomi duka kowa yana nashi ƙoƙari kowa yana baya da tashi gudunmawa amma abin da muke so shine kira zuwa ga al'umma saboda su jami'an tsaro ko kuma hukumomi su ba lalle komai bane ba za su sani ko kuma komai bane ba za su gani to amma al'umma su suke amma tare da su waɗannan ke miyagun waɗannan ayyuka ne ya kamata su sa idan su ga su waye ya kamata kaga sai a samu a taimaka ma jami'an tsaro ga saboda a samu a dake da waɗannan bata gani
satar baburra a lokacin damana da lokacin sanyin hunturu abu ne da ya kai wa jama'a halin intiha kasancewa barayin kan yi amfani da farci a cikin dakuna da mutane ke yi da ma saboda sakacin barin baburra a waje da masu su ke yi kuma gashi ana gab da iyaka inda mashin ke yin ko kasa ko sama a dan takaitaccen lokaci
masu are da haka shirin yan kasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwai daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a kasa duka kamba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan ƙauye ya shiga
to yanzu kuma sai sharhin jaridan jamhuriyar Nijar
zamu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Sahel wacce ta ruwaito cewa majalisar dokokin Niger ta saurari ministan ayyukan jinkai dangane da halin da ake ciki a jihar Difa sakamakon rashin wani tsayayyen matakin kariya a daidai lokacin da ake dabda kwararowar ruwan kogin Kumadugu inda a baya ambaliyar ruwa ta haifar da dimbin asarar dukiyoyin jama'a jaridar ta ce da yake bayani minista Lawan Magaji ya tabbatar da cewa gwamnati da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun kuduri aniyar kashe miliyar ko kuma biliyan 40 na sefa domin magance wannan matsala a yanda hukumar kula da yan gudun hijira ke shirin gina gidaje sama da 200 domin mazaunan ƙauyukan da ke fuskantar barazanar ruwan Kumadugu jaridar Lanketer na cewa hukumomi sun cafke wasu manyan jami'an gwamnati saboda zargin rubda ciki akan dukiyar ƙasa jaridar ta ce wasu jami'ai biyu da suka shugabanci kamfanin gine-gine da fasalta birane wato Sonisi a baya su ne ke hannun jami'an tsaro a yanzu haka bayan da bincike ya gano su da hannu a wata barnar da aka tabka a wannan kamfani mallakar gwamnatin Niger jaridar Enfonia mai ta yanar gizo ta ce yakin neman zabe ya kankama da nufin tsayar da mutanen da za su wakilci yan Niger a majalisar rokokin ƙasa jaridar ta ce a yanzu haka jam'iyyun da ke da niyyar fafatawa a wannan zabe na ranar 18 ga watan Yuni sun aike da tawagogi zuwa kasashe kimanin 15 da nufin neman yardar masu zabe jaridar PNDS mai mulki da model Lumana ta yan adawa da PNPD a Kalkasa da MPR Jamhuriya da PDP dubara duk na can na zagaye magoya bayan su a ketare yayin da a nan gida Niger hukumar sadarwa ta CSA ke bin diddigin yadda kafafan gwamnati ke watsa sakonnin yan takarar waɗannan jam'iyyu mu gargare da jaridar La Flam wacce ta ce kasar Italiya ta bude wasu ofisoshin ta a jamhuriyar Niger waɗanda suka hada da sashen kula da hulɗar kasashen biyu da kuma wata cibiyar koyar da yaren italiyanci jaridar ta ce a yayin bikin da ya gudana a makon jiya a nan Yamai albarkacin zagayowar ranar tunawa da zaben raba gardamar juyin juya hali na biyu ga watan Yunin 1946 ne aka yaye labulan waɗannan ofisoshi biyu da ke matsayin wata alamar karfafa hulɗa a tsakanin Italiya da Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labaran duniya take ce.
To a takaicen tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa Miami a jiya Litinin gabanin a gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin da ake mishi na rike wasu takardun sirri da suka shafi tsaron ƙasa bayan da ya bar fadar White House a shekara ta 2021. Shari'ar da ake sa ran za a fara sauraro da ƙarfe 3 na ranar yau Talata. Za a samar da tsaro a babban kotun tarayyar da ke birnin Miami. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Litinin ya ce China ta gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a cibiyarta da ke Cuba a shekara ta 2019. Blinken ya sanar da manema labarai cewa a lokacin da gwamnatin shugaba Biden ya karbi ragamar mulkin ƙasa a watan Janairun shekara ta 2021. An sanar da shi game da wasu yunkurin da Beijing take yi a fadin duniya na fadada ayyukanta na tattara bayanan sirri a kasashen ketare. Eritrea ta sake shiga cikin kungiyar kasashen gabashin Afirka na Intergovernmental Authority on Development IGAD kimanin shekaru 16 bayan da kasar ta da ba ta bin tsarin mulkin demokradiyya ta fice daga kungiyar. Ministan sanarwa Yamane Maskel a jiya Litinin ya ce Eritrea ta koma zama mamban IGAD kana ta halarci zaman da kungiyar ta yi mai membobi 7 a Djibouti a ranar Litinin.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da ranar da Allah ya kanmu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya likawa shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram har ma da YouTube domin samun labarai da dumu-dumunsu. yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da Tsani gabatarwa da Solomon Abudi hada mana shirin sai injiniyan Mukila ni Muhammad Lalo nake cewa a wani lafiya.